Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Daya daga cikin manyan komandojin sojojin Riek Machar, mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu na farko, ya mai gurbin sa bayan da Machar din yayi batun dabo cikin farkon wannan watan. Machar din ko yayi haka ne saboda tsoron kar sojojin tsohon abokin gabar sa shugaban ƙasa Salva Kiir su hallaka shi. Bukatar mai gurbin sa da wani cikin sojojin sa ko kuma magoya bayan sa ya taso ne a jiya Asabar bayan da ya gaza cimma wa'adin sa OE 48 da shugaba Salva Kiir ya bashi ne ya dawo babban birnin ƙasar ta Juba. Ki yace yana kira ga Machar da ya dawo duk inda ya shiga domin su ci gaba da aikin su na samar da zaman lafiya cikin al'ummar su bayan an kwashe kwanaki ana ba ta kashi tsakanin magoya bayan shugaban da mataimakin sa wanda ya dalilin mutuwar mutane akalla 300 kana wasu da dama suka ji rauni daban-daban tun dai da lokacin dai daga lokacin da fadan ya barke aka daina ganin Machar a bayyana jama'a domin ko ya bar babban birnin kasar ta Juba domin hatta gidansa ma an kai masa hari. Machar dai yace ba zai dawo cikin babban birnin kasar ba har sai wata kasa ta tsoma bakin ta kuma ta bashi tabbacin cewa baya cikin hadari idan ya dawo. Mai magana da yawun kungiyar ƴan tawayen ya faɗa jiya Asabar cewa yanzu haka dai wasu daga cikin sojojin Machar din sun fara nuna goyon bayan su ga gwamnati. Yanzu haka ministan ma'adinai Taban Deng Gai shine zai ci gaba da mai gurbin Machar har sai in ya dawo. Ki dan kabilar Denga ne shi kuma Machar dan kabilar Nuwa ne. An samu rashin jituwa ne tun a cikin shekarar 2013 shekaru biyu bayan da kasar ta samu yanci da kasar Sudan lokacin da ki ya zargi Machar da kokarin yi masa zagon kasa a mulki. Kungiyar IS ta dauki alhakin harin da aka kai a jiya Asabar a Kabul babban birnin Afghanistan inda mutane 80 suka mutu kana wasu 231 suka samu rauni daban-daban lokacin da wasu bayan Allah ke zanga-zangar lumana. Sanarwar da ta fito daga ma'aikatan cikin gida na kasar ta ce mahara uku ne su kai ma waɗannan masu zanga-zanga hari. Mahari na farko ya samu nasarar tada bom ɗinsa da ke jikinsa, na biyu kuma ya tada bom ɗin amma kansa kawai ya kashe, sai na ukun wanda jami'an tsaro suka yi nasarar harbewa. A cikin wani sako ta yanar gizo da kungiyar ta IS ta ruwaito cewa ita ce ke da alhakin wannan ta'asar. A cikin jawabin kungiyar ta ce ta kai harin ne da niyyar jawa kabilan Hazarat kunne waɗanda yawancinsu mabiya Shi'at ne kuma da su ne ake haɗa hannu da gwamnatin Siriya ana kaiwa kungiyar ta IS hari. Sai dai masu kula da al'amuran da kan je su komo sun soki ƙasar Iran da cewa ita ce ke haddasa duk wannan abin domin ko ita ce ke horas da wasu mutane daga cikin miliyan 3 'yan ƙasar Afghanistan ɗin da take ɗaukan ɗawainiyarsu a sansanin 'yan gudun hijira da take haɗa su da sojojin Siriya domin su taimaka wa sojojin gwamnatin ƙasar. Shugaban ƙasar na Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadare da wannan harin. Ya ce don haka ne gwamnati ta samarwa masu zanga-zangan tsaro domin gudun irin aukuwan haka. Sai dai hakan bai cimma nasara ba domin maharan sun samu damar shiga cikin masu zanga-zanga kuma suka tada bom wanda ya dalilin mutuwar mutane da yawa kana wasu suka ji rauni. Wadda ake sa ran ta zama yar takarar shugaban ƙasar Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton sun yi kamfe na farko a jiya Asabar ita da sanatan nan na jihar Virginia Tim Kaine wanda shi ne ta zaɓa ya zama mata mataimaki. A cikin kamfe ɗin nasu sun ƙara wa jama'a Amurkawa ƙwarin gwiwa ne cewa gaba za ta yi kyau, inda suka soki kamfe ɗin jam'iyyar Republican wanda yawancin mutanen da suka yi magana a kamfe ɗin Republican sun ce Amurka na dab da durƙushewa. Madam Hillary Clinton ta gabatar da mataimakin nata ne a bainar magoya bayansu a jihar Florida tana cewa da mataimakin nata za a samar wa ƙasar makoma na gari domin su abin da za su yi shine gina gadar da zai ƙara danƙon zumunta na Amurka da sauran ƙasashen duniya. Waɗannan kalamai nata tamkar martani ne ga ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump mai cewa zai gina katanga tsakanin Amurka da ƙasar Mexico domin hana baƙin haure shigowa Amurka. Hillary ta ce Senator Tim Kane. Ba za a hada shi da Trump da mataimakinsa ba, ko kusa, domin ko Kane mutum ne da yake da azama wajen ganin ya gudanar da aikinsa, ko mutum ne mai son ganin ci gaban al'ummarsa wanda koyaushe burin sa ga abubuwa na tafiya yadda ya kamata. Sai dai duk da yake Trump baya da wani campaign da zai yi jiya Asabar, amma a sakonsa ta Twitter ya yi maganganu da dama da niyyar rabawa magoya bayan jam'iyyar Democrat hankali wajen jefa kura, musamman akan abin da ya shafi batun tattalin arzikin kasa. Domin ko Trump ya kira Ken a matsayin mai kashe aiki ba mai raya shi ba. Yace Senator Ken na sahun farko na waɗanda suka goyi bayan tsarin kasuwancin haɗin gwiwa da ƙasashen yankin Pacific, abinda abokan hamayyar Hillary ba su goyon bayan sa lokacin yakin neman zaben fidda gwani cikin jami'a na cikin gida. Shugaba Obama ya yi wa Ken marhabin a zaben watan Nuwamba mai zuwa idan Allah ya kai mu. Obama ya ce ba shakka Senator na Virginia mutum ne mai son ci gaba wanda zai iya aikin mataimakin shugaban ƙasa kwarai da gaske. Shugaban da yana magana ne a jiya Asabar wajen neman tallafin kamfe ya ce da wuya ka ji wani ya ce ga laifin wannan ɗan taliki wato Ken duk da yake mutum ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mai kokarin raba kan mutane ko kokarin cusa tsoro a zukatansu, waɗannan su ne kalaman da ba Amurkiyan nan haifafar ƙasar Iran Yasmin Ta'ib ta lokacin da take bayyana Donald Trump akan kalamansa game da manufofin shige da ficen Amurka. Yasmin ta ce abinda Trump kawai yake kokarin yi shine ya ga ya raba kansu kuma ba manufar Amurka kenan ba. Ya dai wannan yar talika ita ce musulman Amurka na farko da aka zaba a jihar Virginia da za ta jefa kura'a a zaben wakilan da za a tsayar da dan takarar jam'iyyar Democrat wanda za a yi a cikin satin nan a Philadelphia. Kalaman Trump ya soki mutane da yawa musamman irin su Yasmin wadda aka zo da ita na Amurka daga ƙasar Iran tun tana yar shekaru 6 da haihuwa. Yanzu haka dai akwai ire-irenta da yawan gaske cikin Amurka kuma yau sun zama 'yan ƙasa. Wasu sun zama likitoci, wasu sun zama lauyoyi da dai sauran fannonin rayuwa daban-daban, kuma duk suna nan Amurka suna ba da gudunmawarsu, in ji Yasmin. Yasmin ta ce ba shakka da yawansu su ne waɗanda ake cewa an yi mafarki wata rana za a yanke hukunci a kansu ba domin launin jikinsu ba sai domin halayyarsu. Ta ce da yawansu sun fi danganta kansu da jam'iyyar Democrat domin sun fi ɗaukar su mutane kuma ba su ƙyamar launin fatarsu. Mahaifiyar jakadan Amurka a ƙasar Libya da aka kashe shekaru 4 da su gabata, wato Christopher Steven, ta yi kira da kakkausar murya cewa Donald Trump ya daina amfani da sunan ɗinta wajen campaign ɗinsa na neman shugabancin Amurka. A cikin wasiƙa da ta aike wa editan jaridar New York Times, Madam Mary F. Commande, ta ce ba shakka ta san ko Yesu Almasihu ba zai so ya ji ana amfani da sunansa ba cikin wannan campaign. Don haka tana fata za a gaggauta barin ambaton sunansa cikin kamfe ɗin. Sai dai kawo yanzu ba wani martani daga Donald Trump ko kuma ƙungiyar kamfe ɗinsa. Shi dai Steven shi da wasu Amurkawa uku ne aka kashe a shekarar 2013 lokacin da ƙungiyar IS ta kai hari ta ƙona ofishin jakadancin Amurka da ke Benghazi. Trump da sauran 'yan jam'iyyarsa ta Republican dai suna danganta laifin aukuwar wannan ne ga Hillary Clinton. Suna cewa ita ce sakataren harkokin wajen Amurka a wannan lokaci, abinda suke cewa shi ne ta ƙi samar da wadataccen tsaro a ofishin, kuma ko da abin ya faru ba ta yi wani ƙoƙarin ganin an cece su ba. Sai dai duk lokacin da suka tada wannan batu, Hillary da ma'aikatar harkokin wajen Amurka suna sa ƙafa su yi fatali da wannan zargi, domin hatta kwamitin bincike da aka kafa a ƙarƙashin shugabancin jam'iyyar Republican sun kasa samun wata hujja da za su makala mata cewa laifinta ne lokacin tana sakataren harkokin wajen Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Kama barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne da abokin aikinmu Ibrahim Alfahamed, kuma a cikin wannan shirin maganar yiwuwar takawa Donald Trump burki muka yi. Yanzu zai ta tabbata cewa Donald Trump shine dan takarar jam'iyyar Republican. To da yake abokin aikinmu Sabu Imam Aliyu yana birnin Cleveland, shi ko mun tattauna shine yadda wannan zabe ya gudana.
Sabu kai kake wannan wuri a Cleveland inda aka gudanar da wannan zabe na Donald Trump da ake tace ce ku ce a zabe shi ba a zabe shi ba yanzu dai ta faru ta kare Donald Trump ya zama dan takaran jam'iyyar Republican shin waya aka gudanar da wannan zaben ne an samu akasi sakamakon abubuwan da aka yi ta ji a baya can
ladan kamar da kace ta faru ta kare a karon farko mutumin da ba dan siyasa ba wanda baya rukunin jam'iyya daga waje kuma kawai ma mu fito mu ce abinda ake cewa bare a harkar siyasa dan kasuwa yayi dirar miki ya kare babbar jam'iyya a Amurka yan takara 16 ɗaya bayan ɗaya gabayan su a hukumance Riyau Alhamis cikin dare ko kuma Donald Trump zai amsa tikiti da aka bashi na zama dan takara ta tabbata a hukumance shine dan takara wannan jam'iyya zabe an yi shi kusan za mu ce lamin lafiya illa waɗanda suke kokarin su ga cewa bai zama dan takara ba basu daddara ba don lokacin da aka zo jefa ƙuri'un nan na tabbatarwa sai wakilai daga jihar Colorado amma da faru suka ce suna da jihohi sun kai 11 bangaren Trump suka ce jihohi 8 ne amma kafin a fara jefa ƙuri'a sai suka kama kafa bangaren committee yakin neman zaben Trump kenan suka kama kafa wasu jihohi sai suka janye kudurin su na neman cewa sai an yi gyara ga dokokin wannan gyara za ta bada damar yan wakilai waɗanda saboda shi Donald Trump shi yake waɗannan jihohi ba su da zabi tila shi za a jefa ƙuri'a tunda dama kawai wannan dai
a tabbatar bin ka'ida ne
bin ka'ida ce kawai saboda ƙuri'a ya riga ya ci to a ba su dama ko a daidai wannan lokaci suna da yanci su canza ra'ayi maimakon ƙuri'u da Donald Trump ya samu a su canza shawara su jefa duk wani dan takara daban da suka ga dama to da aka wasu suka samu nasara wasu jihohi suka janye duk da haka waɗanda suka rage dama sai an samu jihohi 8 ne ko zuwa 10 jihohi 8 ake bukata in suka sa hannu suka ce suna so sai an yi wannan gyara to tila sai an yi hakan to da suka kama kafa wasu jihohi suka janye suka ce to ayi sauran da suka rage ba su cika sharuɗa ba saboda haka ba za a ma saurare su to amma su waɗanda suka ce a'a ai jihohin 11 ne da uku suka janye har yanzu
8
yawa to amma duk da haka dai sai aka ce ayi ƙuri'ar murya mun yadda ba mu yadda ba to sai aka yi haka da aka yi haka sai shugaban wannan zaman sai ce ai shikenan ai wanda suka ce sun yadda sun amince to su kuma wanda suke a da suka ce a ba za ta sabu ba saboda ba a bi ka'ida ba a musu daidai ba a bar su sun gabatar da kudurin su ba kaza kai dai to abin aka so a kai ruwa rana suka fusata wasu su da nuna yatsa wasu suka fita hama na jiyo tana cewa wasu sun tare ta gefe hanya suka ce dama an harbe ta ta mutu saboda abinda suke so su yi wato kaman wato cin amanar kasa ne yauwa to abinda da ya faru kenan amma duk da haka kome ya wuce a dai ta wannan bangare Donald Trump dai shine dan takarar jam'iyyar Republican
to shin su wane ne kake jin suna da hannu wajen yin wannan abu
cikin waɗanda suka jagoranci yiwa Donald Trump kafar angulu na cewar a sakarwa yan wakilai mara su jefa wadda ta dama na hannun daman Ted Cruz a majalisar dattijan Amurka ne wadda ake kira Mike Lee mai wakiltar jihar Utah to saboda haka Ted Cruz koda baka ganshi ba ma a wurin yana nan tunda inda duka ga Mike Lee Ted Cruz yana nan kaman Hassan ne da Husaini haka suke a majalisar dattijan Amurka duk abin da yake yi ɗaya na goyon bayan ɗayan to har yanzu su basu yafe wa Donald Trump ba saboda kalaman da ya lokacin da ake zaben share fage a jihar Indiana inda ya zargi uban Ted Cruz da zama ɗaya daga cikin waɗanda suka yi makarkashiyar kashe shugaban Amurka JF Kennedy to wannan abun wannan maganar tana cin su a rai har yanzu tana nan duk da cewa sun ce sun yafe jam'iyyar su guda ɗaya to amma wannan maganar tana nan
shin kalaman Ted Cruz sun yi tasiri ko a wannan wuri sahabu
Ted Cruz a daren Laraba yana cikin wanda suka yi jawabai kuma an tada kura kaɗan a jawabinsa kun san dai babu ranar da ba za a ga abin mamaki ba a wannan taron tunda aka fara taron nan duk wata rana sai an ga wani abu na rarrabuwar kawuna na neman cece ku ce tsakanin Ted Cruz ya zo ya yi jawabai ya caccaki bangaren Democrat suka ya soki shugaba Obama kai dai abinda za a yi na hamayya ya yi to abu ɗaya da ake tsammani da aka bashi lokaci haka yayi magana shine zai ana tsammanin zai fito ya
ayyana goyen bayan sa
ga dan
takara eh
Hotel Cruise yayi in haka da yazo inda yake ake tsammanin zai fada sai ce yana kira ga jan jami'a kowa munzulin mutun ne ya san abin da yake so a ransa abin da zuciyarsa ta raya masa to ya
zabi
daga sama har ƙasa ya zabi mutumin da yake dama to wannan ya sa ya wakilan jam'iyyar waɗanda suke yan jam'iyyar da suke wannan taro ba su ji ali musamman wakilai daga jihar New York to nan da nan fa suka fara masa ihu suna nuna babbar yatsa babban nan suna ta wato in aka kada ga hannu ka nuna yatsa kasa kana nufin baka goyi ba abin da ake fada ba to yana dai magana suna ta ihu shi kansa yace yana godiya da irin karimcin da wakilan jihar New York suke nuna masa wato yanzu ba an gama ne kasa yana cikin jawabi ya kusa ya gama sai shi Donald Trump ya fito shi kansa abinda ake fada shine Donald Trump ya fito saboda ya ma sare kafar shi
tekkin
yawa magana ta sa kawai ma kawai amma kauda hankali daga kansa da abubuwa da yake fada
to sabu idan muka kwatanta wannan zaben wanda zai rike tuta ma jami'a abu ne da aka saba yi na Amerika yakan dauki kwanaki amma idan muka koma kaman tunda misali Najeriya irin wannan tsarin muke bi sai ka tara a cikin rana guda an yi an gama duk wasu jawabai da za a yi an gama me yasa kake jin nan ya tsawaita idan muka kwatanta shi da na gida
ga mu baki sai mu ga wannan fata lokaci ne to amma wannan al'ada su ce tsari ne na tarihin shekaru aru-aru haka suke al'ada su na tabbatarwa to za mu zaci cewa abinda za a yi koyi da shi a nan shi ne duk da cewa an yi zaɓe a jiha a ba mamaki a zo taro irin wannan da ke demokuraɗiyya ne ra'ayin jama'a ya zamanto ba kamar yadda ake fuskanta a hali yanzu a jam'iyyar Republican din duk da cewa Donald Trump shi ya samu nasara akwai ba za a kasa kashi 40 zuwa 50 na ƴan jam'iyyar wanda sun gwammace a ce wani mutum ne dan takara su ba shi ba to kaga wannan taro dama ce gare su na su kama kafa su yi wasu abubuwa na gani ko za su shawo kan waɗansu a canza kamar yadda waɗanda suke neman a
canza Trump
suka yi to maimakon a ce da namu dare guda ne
an yi an gama
yau wato su ka demokradiyya ce abinda za a yi koyi da shi ne
wannan a sake bajewa a faifai
madalla a baje a faifai Allah bai mai rabo sa
kowa ya canka ya sa a shikenan
to wannan ina gani shine darasi ko kuma dalili da yasa suke dan tsawaita shi saboda tsari ne demokradiyya abu ne na jama'a mu kuma namu a sha magani yanzu yawa to wannan shine bambancin tsakanin namu da fa'idar shine rana guda an gama ba wahala mutane su fije su kama gaban su su kuma anan suna so a yi dalla dalla yar Allah in ta kama akwai zarafin a canza yawa to wannan ina gani shine bambanci da kuma fa'idar kowani tsari daga cikin waɗannan tsaruka biyu da ake amfani da su
to sabu mun gode amma ko kana da wani bayani wanda kila ban tambaye ka ba da zai ƙara masa wari haske game da wannan zaben
to wannan zabe kamar yadda ladan ba kusan duk abin da zamu faɗa mun faɗa amma dai abu guda shine jama'a su ne siyasa siyasar Amurka tana da daɗi ladan daɗinta shine babu uban ɗaki babu maganan mai gida Donald Trump duk da yana da kuɗi kaga ta yadda ya siyasarsa
kuɗi za su yi tasiri amma ba ta rarraba mutane ba
tasirin ka wajen
tallace
a talabijin
don kaga tunda aka fara wannan abin a CNN ana nuna shi kai tsaye akwai rediyoyin da ake saurare kai tsaye
abinda Donald Trump ya yi ladan shine inda zaka san karfin wato kafofin yada labarai akwai waɗanda suka kashe waɗanda suka yi takara da shi na share fage sun kashe kudade fiye da naira dala miliyan 100 ba su tsina na kome ba shi kuma ya samu bayyana a kafofin yada labarai a kyauta bai biya ko sisin ko ba saboda ya san abu ya dade ya san yadda ake amfani da kafofin yada labarai ya san abin da zai faɗa kafofin yada labarai su daina duk abin da suke su saurare shi yawa misali kamar cewa a hana musulmi zuwa Amurka da yawa suna ganin cewa ya san abu ne da ba zai yi ba amma abu ne da zai sa
zai ja hankalin
madalla
kafofin yada labarai da mutane a ta ce ku ce akai
madalla to waɗannan irin abubuwan ya dinga amfani da su wajen samun ya bayyana ra'ayinsa ya fadi abin da yake so ba tare da yafiya ko da sisin kobo ba
kash ga sabu ya koro bayani amma lokaci yayin mana halin nasa masare anan zamu diga aya amma dan abokin aiki mu sabu Imam Aliyu da ya zame idanun mu a wajen wannan zabe da Chubahiro Jodo ne da ya hada sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
bayan kammala babban taron jami'ar Republican da aka yi a Amurka makon da zamu shiga kuma jami'ar Democrat za ta yi nata taron inda ake sa ran bayyana Hillary Clinton a matsayin yar takarar jami'ar ga Grace Alheri Abdu da karin bayani kan yar takarar
gobe Litinin ake fara babban taron jami'ar Democrat inda ake kyautata zaton tsaye da Hillary Clinton a matsayin yar takarar shugaban kasa Hillary Clinton dai tana daya daga cikin fitattun yan siyasa Amurka wadda banda kasancewar ta mata tsohuwar shugaban kasa da tsohuwar yan majalisar dattijai kuma tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi fice sosai a fannoni da dama to banda rawar da take takawa da kuma tasirin ta harkokin siyasa Amurka akwai waɗansu fannoni goma da masu bincike suka haska fitila akai da ba lallai mai sauraro ya sani ba gyara zama in gaya maka Hillary Clinton dai mahaifinta dan jam'iyyar Republican ne kuma mahaifiyarta yar jam'iyyar Democrat. Lokacin tana da shekaru 12 da haihuwa, ta rubuta wasiƙa zuwa hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka tana neman sanin yadda za ta iya zama yar sama jannati. A lokacin aka rubuta mata amsa da cewa ba a daukan mata. Ta zama shugabar kungiyar yar jam'iyyar Republican reshen matasa ta kolejin Wesley a Massachusetts. Lokacin tana makaranta a wurin Aurin ne kuma ta fara nuna ra'ayin yan gurguzu a siyasar ta inda ta yi wa wata yar takara mai ra'ayin yan gurguzu Eugene McCarthy campaign ta yi rubutun kammala karatunta akan talauci da inganta rayuwar al'umma ta kuma sami degree ta na farko a fannin kimiyyar siyasa Hillary Clinton ta shiga wani shirin kacici-kacici da ake yi a tashar talabijin da daliban jami'a da ake kira College Bound An sa labarin ta a wata fitattar mujalla da ake kira Life Magazine a shekarar ta 1969 bayan da ta zama dalibar farko a Jami'ar Wesley da ta gabatar da jawabi lokacin sauke karatu aka kuma tashi aka yi ta yi mata tafi lokacin da ta kushe wa jawabin da wani dan majalisar dattijai a lokacin ya gabatar kafin nata jawabin Hillary Clinton ta fara sha'awar kula da harkokin kananan yara ne bayan da ta yi aikin sa kai karkashin wata cibiya mai zaman kanta da ke gudanar da bincike kan harkokin kananan yara a shekarar 1970 Hillary Clinton ce kuma ta fara gabatar da kanta ga Bill Clinton bayan da suka hada ido da juna a ɗakin binciken aikin lauya na Jami'ar Yale inda ta ce mishi duba idan zaka tsaya kana kallo na ni kuma in tsaya ina kallon ka ina jin ya kamata mu gabatar da kanmu sunana Hillary Rotham menene sunanka A shekarar 1974 ta tafi Washington DC ta kasance ɗaya daga cikin mata uku rak daga cikin lauyoyi 43 da suka gudanar da bincike kan buƙatar tsige shugaba Richard Nixon. Hillary Clinton ta ci gaba da amfani da sunan mahaifinta Rotham bayan da ta auri Bill Clinton. Dalili kenan ma da ake kiranta Hillary Rotham Clinton. Ta fara aiki a wani kamfanin lauya a shekarar 1977 bayan an zaɓi mijinta gwamnan jihar Arkansas. Ta zama matar gwamna ta farko da ke aikin ofis. Ta kuma zama mace ta farko da suka haɗa hannu suka kafa kamfanin aikin lauya. To sai ku biyo ni zuwa Philadelphia wannan makon domin jin yadda Hillary Clinton za ta kama hanyar neman sake shiga fadar White House wannan karan a matsayin macen farko da za a zaɓa shugaban ƙasa.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
A wani sabon yunkuri na tallafawa 'yan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya shafa, yanzu haka hukumar ba da agaji a Najeriya ta nema, da wasu cibiyoyin sa-kai na Majalisar Ɗinkin Duniya sun kaddamar da shirin soma koyawa 'yan gudun hijirar sanara hannu domin su soma dogaro da kansu. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola, jihar Adamawa.
Wannan ma dai yana ma cikin gabarin shirye-shiryen da aka soma gabatarwa domin sake tada komadar al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa, ganin cewa kawo yanzu ma akwai dubban jama'a da ba su da sanarar yi ko kuma jari. Sanadiyar wannan rikici na Boko Haram wanda aka shafe da shekaru 6 ana fama da shi, kuma don ganin yadda shirin ma ke gudana, na kolega sansanin 'yan gudun hijira na Murkohi, ɗaya daga cikin sansanin da aka tanadar domin 'yan gudun hijira wanda Tumima Hasu soma cin gajiyar shirin. In ba mun ce ba a wannan sansani ne ma aka taba samun tashin bom wanda kuwa ja asara rayuka kusan mutane 7 bayan ma ga wanda suka samu raunuka to sai dai kuma yanzu an kula ma sun kwanta inda kuwa na soma lekawa tantin masu koyar sana'a sagar hannu
fasuma daga madube kusa da dambuwa
me yake sakawa
na saka kayan sanyi
anan kike koyon wannan sana'a ne
eh anan muka zo muka koya
shawaran da ake ba su dan sana'an da an koyar musu nan idan kusun koma gida zai je taimake su ba sai kai noma ba zai maka taimako
ba daga koyar sana'ar sakar haka nan ma akwai wasu da suka duku wajen koyar sana'ar dinkin keke da kuma dinkin hula
muna hada riga amma kafin mun gama hada riga muna kalmasin bakin zan daga gida muka bar keken mu mun sa kuma gwamnati ya ba mu taimako muna hada
sannan ina gajiya
ya
gajiya
to yau na ganki anan ya suna wannan waje ne
Malakwai.
Malakwai. Me kake malakwai?
Kudin hijira ne.
Kudin hijira ke na kenan.
Daga can Madibe.
Me ya faru?
Kudin Boko Haram sun kai mana hari sun kashe mana mazajen mu. Sun kashe mana yaran mu. Ina da yankin fula.
Yankin fula? Dan mun tun gida kina yi ne?
Ban na yi.
A nan kike koya?
Eh.
Me sakin koyi sana'a?
Saboda ina koma gida ko zan je yin sana'a na fula. Ko ina koma gida in na yi zan iya sayar. Zan iya kula da su da dinkin fulan. Inde ba abubuwa ina sayar zan iya sayar ko abinci da shi mu da yara na.
Sunan gana. Tangaran da kuka da mangaran.
Ga wannan ne tangaran.
Wannan tangaran? Yanzu kamar nawa kike sayarwa?
Wannan?
Yan dinka.
6,000.
6,000.
To kowane hali ne ma ake ciki game da yan gudun hijiran da kuma wannan koyon sana'ar da suke yi a yanzu. Alhaji Sa'adu Bello. Shine ma jami'in hukumar bada agaji ta nema da ke kula da yankin Yola wanda ya kunshi jihohin Adamawa da Taraba.
To ba wai hukumar mu ta nema kadai muke rungumar wannan koyar sana'a ba akwai hukumomi na Majalisar Duniya wato Dinkin Duniya wato UNFPA United Nations Population Fund for Africa suma suna su suke jagorancin wannan sansanoni musamman wurin koyar da sana'a wa mata sun fara wa mata ne yanzu kuma ya wuce kan mata ya zo kan matasa. Akwai wanda ake koya musu sana'o'i dinki muna da dukkan sansanoni nan muna da kekuna wanda mun tana da wasu kuma masu hannu da shuni sun zo sun kara
kawan zuma da tane gwamnatin jihar Adamawa ta ma hada hannu da hukumar bada agaji a wannan yunkuri inda mata horas da wasu ƴan gudun hijira sana'a jima da kuma aikin fata domin soma dogaro da kai Dr. Isa Salihu da ke zama kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin dabbobi da makiyaya a jihar ya ko bayyana tasirin wannan hadaka da aka somo
muka samu wayannan IDPs wanda su wannan matsalan masu gudun hijiran nan muka samu su da wasu dai mahauta da kuma su staff daga ministry mun hada kai da Neri muka yi musu training akan aikin jima
Ibrahim Abdulaziz Session House number Amurka daga Yola a Najeriya.
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takeice.
To Mahmuda a takeice, ɗaya daga cikin manyan komandojin sojojin Riek Machar, mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudu na farko ya mai gurbin sa bayan da Machar din ya bata dawo cikin farkon wannan watan. Machar din da yayi haka ne saboda tsoron kar sojojin abokin hamayar sa shugaban kasa Salva Kiir su halaka shi. Bukatar mai gurbin sa da wani sojo cikin sojojin sa ko kuma magoya bayan sa ya taso ne a jiya Asabar bayan da ya gaza cimma wa'adin sa oyi 48 da shugaba Salva Kiir ya bashi na ya dawo babban birnin kasar ta Juba. Taron wata-wata da kungiyar ƴan India da ke nan Hampshire na wannan karan ya rikide ya koma batun siyasa domin ko daga farko har ƙarshen taron batun zaben Amurka aka tattauna. Wasu daga cikin batutuwan da suka tattauna ko sun hada da cewa duk wanda za su zaba to ya zama wanda yake ganin kimar su ne inji shugaban nasu Bolaji Radakshankaran. Kungiyar IS ta dauki alhakin harin da aka kai jiya Asabar a Kabul babban birnin Afghanistan inda mutane 80 suka mutu kana wasu 231 suka samu rauni daban-daban. Lokacin da wasu bayan Allah ke zanga-zangar lumana.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo.